Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da wannan lokaci. Daga cikin muhimman yake-yake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a wannan gari na kare addinin musulunci da mayar da sharrin kafirai zuwa gare su, akwai yakin da ake ce mishi Ghazwatul Khandaq. Al-Khandaq shine wato gwalalo, wani rami da ake hakawa a jikin ganuwa. Ana kuma cewa Ghazwatul Ahzab, wato ishara zuwa ga taron dangi na sojojin kafirai mabambanta da suka yi gamayya danganin cewa yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai sun waye gari, sun zame musu wato abinda Bature yake cewa common enemy. Kowa yana jin takaicin musulunci da kafiran Makka da Yahudawa waɗanda suka ci amanar zumunci da aka kulla da suna zamantakewa, yarjejeniyar zamantakewa, da kuma wasu kafirai a gefe har ila yau kamar Ghassan da makamantansu sun haɗa gamayya cewa a haɗu a zo Madina a yi taro da a yi ɗango a halaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa, sai kowa ya koma ya ci gaba da harkarsa, domin dama ba a haɗa suke ba kansa ɗaya ba, amma yanzu suna da wani abokin gaba da suke ganin duk sun haɗa akan gaba da shi. Wannan shi ne tarihin yakin Khandaq da suka taho, suka yi taho Madina, suka yi sansani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawarar sahabbansa, daga ciki akwai wanda aka ambata a ɗazu, shi ne wato sahabi Salman al-Farisi radiyallahu anhu, wanda asalin shi mutumin ƙasar Farisa ne, kuma yana da shekaru da daɗewa da gogewa a rayuwa. Saboda haka ya ba da shawarar cewa su a garinsu idan aka zo aka kawo musu farmaki irin haka, sukan tona rami, shi ne Khandaq ɗin, sannan su yi gini kamar ganuwa kenan, wacce za ta hana duk wani mayaƙi ya hau doki ko raƙumi ya iya haurowa zuwa cikin garinsu. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da umarni a fita a je a yi wannan aiki. A lokacin kuma ana cikin hali na yunwa, abinci ya ƙare a gida, kuma na gona bai zo ba, an sha wahala sosai ƙwarai, an samu jarabawa a wannan lokaci. Sahabbai sun shiga cikin tashin hankali ga yunwa, ga rashin abinci, amma haka suka jajirce tsakakashin shugabanci shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Aka tona wannan rami na gwalalo wanda ya hana kafiran nan izuwa ga kaiwa ga garin Madina. Dole suka watse suka koma, bayan Allah ya aiko musu da iska mai ƙarfi wacce ta tarwatsa su. Sahabbai suka ƙara gaskata al'amarin Allah, ganin yadda Allah ya musu bayani haka abin yake. Allah ya ba su labarin cewa dama za a zo a yi musu wannan taron dangi. Shine Allah yake ba da labarin cewa walam mara al-mu'mina al-azaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa tasdiqa. Suka ga wato taron kafiran nan, maimakon su tsorata shi, suka ƙara imani da Allah, suka ce wannan shine alƙawarin da Allah ya yi mana cewa dama za a kawo mana wannan farmaki kuma zai ba mu nasara. Suka ƙara yaƙini, suka ƙara gaskata Allah madaukakin sarki. To a daidai wannan wurin da aka yi Ghazwatul Khandaq, wasu daga cikin sahabbai waɗanda suka yi ribadi, wato wanda su suke kwana su wuni suna gadin wannan mashiga ta gari, su ne suka haifar da wuraren da ake cewa waɗannan masallatai ɗin. Za mu zo mu gansu insha Allah. Wato bai masallaci ne kowane sahabi ya goyi gina masallacinsa daban ba, inda suke tsayuwa ne cikin dare suna gadin mashigar gari, kuma suna ta sallah. Shine sai aka zo daga baya, sai aka gina masallatai a wuraren, aka sa musu sunayensu don tarihin ya tabbata, don a dinga wato tuna su, ana musu addu'a, ana musu salati, ana nema musu yardar Allah. Wannan shine tarihin masallatin har guda bakwai, ko akwai su. Za mu je za mu ga su insha Allah, za mu wuce ta wajen don mu ga yadda abu ya faru. Shi wancan yaki ba a samu halin gwabza shi literally yadda ake tsammani ba, domin su kafiran bayan sun rasa yadda za su shiga garin, to kuma sun samu rarrabuwar kai a tsakankaninsu. Akwai riwayoyi da dama da malamai suka ambata akan sanadiyar da ta raba kansu, ƙarshe dai kowa ya nada kayan shi ya tafi. Allah ya aiko da iska mai tsanani ta tarwatsa tawagarsu, suka sheka a guje, suka bar wajen, kowa ya tafi ya koma garinsu, ba a yi wannan yaki ba. To daga nan ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya aika mishi su malaika Jibril suka ce aje a dauki mataki akan Yahudawa waɗanda su an yi alkawari da su cewa ba za su shiga cikin duk wani rikici ko wani makirci ko a hada kai da su a fitar da musulmai a cikin Madina ba amma sai kare wannan alkawari wanda dama yana cikin dabi'ar su mutane ne su wanda ba sa rike alkawari la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma to sai Allah madaukakin sarki ya halasta cewa lalle a yake su a fitar da su daga Madina haka kuma aka bi su daya bayan daya abubuwa ne masu yawa da suka faru a tarihi a lokacin a Madina akwai muhimman kabilan Yahudawa kamar guda uku akwai ainihin wato Banu Quraiza akwai Banu Qainuqa akwai kuma Banu Nadir waɗannan duka manyan kabilan Yahudawa ne waɗanda suke musulunci makirci ta ƙasa sannan kuma akwai Yahudawan Khaibara waɗanda duk da su suna gari ne a can gefe daban amma kuma suna da dangantaka da waɗannan cikin Madina kuma kullun suna da jakadu tsakankanin su waɗanda suke yawo da maganganu da yada shubuhoyi da makirce-makirce irin nasu na Yahudawa Allah ka tsare mu daga sharrin su waɗannan Yahudawa Banu Quraiza su ne waɗanda suka shiga wannan gamayya ta zalunci ta Ahzab kuma aka dindina musu kudi su sakamakon abin da suka aikata a wannan lokaci wannan kenan abin da zamu ambata a nan insha Allah akwai azzahama ce wato akwai gosulo ne akan titin shi sai mun isa wajen ba amma muna gab da isa insha Allah za a ga wannan wurare sannan kuma sai mu ci daga nan sai audin ne kai sai
daga nan za mu ci
kaji kuna ta abin da shi
eh ba
da warware da shi ya lufu zuwa ya kaba audin da fara zuwa yau
inda kai bayani sannan zan kwanta
okay
yau daga nan kuma to da mu kusa ne da kike da ce shi ma to duk bayani
na'am
duk bayani ne kuma da aka wato
to masha Allah Allah ubangiji ya sa mu dace muna dai ƙara yi ma ƴan uwa tuni cewa waɗannan ziyarori da ake yi to ibada ce mutum ya fito yi ba wai yawon bude ido ne kawai da aka saba in an je kamar Dubai ko Ingila ko makamantar su ba to mu dinga tsarkake niyoyin mu ya zama cewa ibada ce a gaban mu da fatan Allah ya karba mana wuraren da kuma suke ƙari wanda suke nafilfilin ziyarar su ma duk dai a cikin daukar izina ne da kuma irin tuna irin jazircewar da waɗannan bayin Allah suka yi har musulunci ya kawo yadda yake yanzu mu duba mu ga har yanzu ku ji irin zafin da ake a garin Madina tare da yawan abubuwan sanyayawa na yanayi da sanyaya ruwa da makamantar su amma jibai da ake zafi su kuma a zamanin su babu ma waɗannan abubuwan babu waɗannan dogayen gine-ginen babu waɗannan titunan na ƴan gayu haka gogaggu ballantana motoci a ƙafa suke yawo da kan dawakai da raƙuma sannan ba su da kayan more rayuwa irin waɗanda muke da su dinnan da nau'o'in abinci iri daban-daban na morewa duk ba su ga waɗannan ba amma suka yi tsayin daka suka ga cewa wannan addini ya kai labari muna addu'a Allah ubangiji ya saka musu alkhairi tun daga kan jagoran su shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine ya da dukkan wannan alkhairi da muke gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tsayi sosai akan ganin cewa wannan addini ya kai labari ya sha wahala ya sha yunwa ya wani bai ci ba an hantare shi an kore shi daga garin su an masa shari'i iri-iri an ainihin wato harbe shi an buga mishi makami babu irin abin da ba a yi masa ba na ganin cewa an hana wannan addini ya kai labari amma Allah cikin iyawarsa ya ba shi ƙarfin zuciya da dagewa da jarintaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya fafur har ya ga cewa wannan addini ya kai labari sannan wannan tawaga ta sahabbansa tun daga kan mutanen Makka wato sune al-muhajirun waɗanda a karan farko sune suka shiga musulunci suka taimake shi akan wannan addini ga su ƴan kadan talakawa marasa ƙarfi a Makka sun sha wahala sosai a gun masu garin waɗanda suke masu fada aji an yanka su an kashe su an kore su an kwace musu dukiyoyin su su ma suka tsaya tsayin daka suka gaskata abu da Allah madaukakin sarki ya ba su umarni da su aikata har zuwa lokacin da Allah ya umarce su da su da jagoran su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ayi hijira a dawo nan Madina tsawon wancan tafiya ta Makka zuwa Madina haka suka taho da kafafunsu wasu da abun hawa wasu da kafafu haka suka taho suka iso nan sannan suka zo suka tarar da waɗannan mutane masu alkhairi al-ansar wato kabilun al-aus da khazraj kamar yadda malam Abdusamad ya faɗa da su ko kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso Madina to Madina ta zama alƙarya ce ta musulmai domin tun a karan farko da suka je al-aqabatul ula lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake shan wahala a hannun mutanen Makka yana yawo lokacin aikin haji yana cigiya wane ne zai anshi addinin musulunci ya taimaka mini na yada addinin musulunci ni kuma na mishi alƙawarin Allah zai bashi aljanna a lokacin mutanen Madina da suka ga wannan wannan kira zuwa ga musulunci sai suka tuna cewa ai kuwa wannan shine annabin nan da Yahudawa kullun suke mana gori cewa in yazo za su hadu su da shi su kashe mu sai suka ba kansu shawara suka ce babu abin da zamu yi mu tsira face kawai mu yi imani nan take suka je suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muta wa ga mutanen Yathrib ne a lokacin da ake cewa Madina zamu ansha addinin ka suka ansha addinin suka ce kuma maka alƙawarin zamu je zamu yada addinin ka a garuruwan kuma zamu dawo baki mu baka labarin halin da yake ciki shekara ta zagayo suka zo su wajen mutum 40 suka ce mishi ai alhamdulillah muna ta yada addini mutane suna ta karba mun zo mu maka mubai'a ta wakilan al'ummomin mu mabambanta yace ce ake cewa al'aqabar taniya ke a lokacin suka shiga musulunci sannan suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu muna ganin tunda a wannan gari na Makka ba a san addinin da kake karantawa kuma a lokacin ma mutum din da suka yi da shi a koyi aka yi shi cikin sirri sakadare saboda ana tsoron makircin kafiran Makka sai suka ce masa to tunda su ba sa son zaman ka a garin mun ka tashi ka dawo garin mu muna son ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ku yi daukar duk ɗawainiyar abin da zai biyo baya kun ga dai yadda ake wannan rikici suka ce mun ɗauka duk ɗawainiya ba za mu baka kariya kamar yadda muke ba iyalanmu da 'ya'yanmu kariya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan ku bari zan jira umarnin ubangiji na kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin gaban kansa sai abin da Allah ya ce masa saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jira Allah ya bashi umarni cewa na amince maka ka bar Makka garinku garin da kake tsananin kauna din nan da alherin da ka kawo kake so su samu ka bar garin ka koma Madina wancan garin da aka gayyace ka kuma ka ce masahabanka su fara fita ko mutane su dinga fita arsalan wato ɗaya ko bibbiyu haka a sassace suna fita za ka aka yi ta fitowa ana tahowa nan Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa sayyidina Abubakar kai ka jira da tare za mu tafi da kai saboda ka sayyidina Abubakar yace sai da suka yi wajen wata uku suna jiran sahabbai su fice kafin nan aka siyo raƙuma guda uku aka aje su ana hora su waɗanda za a yi tafiyar da su akai kuma asusu na abinda ake bukata na irin kayan matafiyi a wancan lokacin kamar bushashshen kilishi kamar bushashshen gurasa da irin abin da dai suke tanada wanda matafi yake tanada da doguwar tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana da rana tsaka haka sai na bakar kawai sai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo gidansa yana sanye da likam wato kamar yanzu a ce niqabi irin na maza ko kuma rawani irin na buzaye din sai ya ce wa bakar ina so in yi magana da kai amma ka ce kowa ya fita ba magana ce ta sirri sai na bakar ya ce mishi karka damu ya manzo Allah waɗannan duka iyalanka ne ba za su tona sirrinka ba shine ya ce masa ubangiji na ya ce mun mu fita ni da kai a ranar suka bar Madina babu wani suka bar Makka da rana da kafa ta dauke suka fita suka bar garin shine fa suka iso nan Madina bayan sati biyu bayan kwanaki 14 suna yi suna ainihin yada zango kuma ana bin su ana so a halaka su wannan dutsen da kuke hange gashi nan a gaban mu muna fuskantar sa shine dutsen da ake cewa da yake cewa dutsen Sal'a ko yawa Sal'a kenan wannan kusa yake da inda zamu je wajen shuhada na Uhud din wannan tsohon dutse ne shi ma daga cikin tsohon duwatsu na Madina tun a wancan lokacin a lokacin nan wurin gaba ɗaya sahara ce kawai babu komai sai kufayi na bakar ƙasa mai zafin rana da kaya ba wai da kake ganin shi haka ne da gine-gine dogaye da kyawawan abin nan abubuwa na ban sha'awa ba wannan jidalin da suka sha suka iso garin Madina suka bar suka tare da Madina ta riga ta zama gari wanda kusan kowa ya musulunta in banda ƴan kadan in banda kuma Yahudawa da su da man ba su shirya bin gaskiya ba don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da iso nan Madina sai fuskanci wani tirjiya ko kalubale daga mutanen ba a'a murna ma ake yi Anas ya ce yace ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo Madina garin yayi haske mun ji dadi yace ran da kuma Allah ya masa rasuwa ya bar Madina ya bar duniya wannan gari yayi baki kirin inji Anas dan Malik yace har ma sai da muka ga hatta annana an karna an fusana har sai da muka kamar wai kore ba mu bane kamar ko farki muke yi ne ko kuma dai ma garin ba shi bane ko farki muke yi wato idan musiba ta samu mutunda ba haka dan adam sai ya dinga ganin kamar ba ta gaske bane kamar dai zai farka ya ganshi cewa yana cikin wani kabus wani mummunan mafarki yake Anas dan Malik haka yace saboda haka wasu sabban daga nan ma ba su iya ci gaba da zama a garin Madina ba da gaskiya da shi Anas dan wato sun kasa zuciyarsu ta kasa daukan yanayin awayi gari suka babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai masallacin sa sai dai kabarin sa kamar yadda ya ce wa ainihin wato Mu'az dan Jabal yace la'allaka anta murra ala masjidi wa qabri yace babu mamaki in ka je ka dawo sai ka ga bana nan sai dai a ce maka ga masallaci na nan ga kuma kabari na nan Mu'az ya kama kuka ya gane Annabi sallallahu alaihi wasallama yana masa ban kwana ne cewa kuma in ya dawo babu mamaki ya tarar da cewa maiki sallallahu alaihi wasallama yayi wafati saboda haka garin Madina yayi haske da shigowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi garin addu'a na'am wannan shine masjidul saba masajid da ake fada ga masallaci ne muna ga wannan kibratine ne ko okay wannan sune wannan shine wurin da aka yi ribadin wato yakin Khandak eh da aka sahabban suna bakin wannan wurin so kowa inda ya tsaya station din sa zaku ga wani gini can irin na da eh to masallacin waye wancan malam okay shine station din da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ta yin addu'a ko na'am eh hamacin sa yake faduwa sai na baka likita a to sai a badar ne yayi a wannan station to malam ka karasa musu gari